الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يو أشرن دا بيو جواتن رمضان دام تجربة درس من التفسيري أو أن مسألة شيء تنبيوين دا أكربوتو أكواني يكي neman taimako yake yi da addu'a da shi da mahaifiyarsa akan rashin lafiya da ke dame su. Allah madaukakin sarki, suna roƙon ƴan uwa musulmi a taimaka musu da addu'a. Allah madaukakin sarki ya yaye musu, suna roƙon Allah ya yaye musu wannan rashin lafiya, ya ba su lafiya, ya kuma yaye wa musulmi wanda ke cikin dukkan wani hali na larurar rashin lafiya. Allah ya ba su lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wannan yace an bashi kuɗi 500 na karantar na karantawa wani mamaci alqur'ani izu 20. Shin hakan ya halatta? Kuma wannan kuɗin zan iya ci ko ba zan iya ci ba? A wannan jinga ce da bata halatta ba. Kada ka ci wannan kuɗi. Sai dai zaka iya cewa maimakon haka kace a mayar maka da kace in sun bar wannan kuɗin sadaka. Kenan sai ka ci sadaka. Amma in a matsayin jinga ne aka yi ko kuma su ne suka ce kana so kai musu karatu izu 20, ka ce to a kawo 500. To kaga ko ba a ce jinga ba, an mai da shi jinga. Yawanci wannan kamar yadda mun yi ta ambato a da kuma haka ma a cikin karatun ahkamul jana'i, cewa wannan tana daga cikin ijara wadda take bakula, wanda malamai sun yi bayani a kanta. Mutum a yi jinga da shi kan karanta wani rabo na alqur'ani ko wani kaso ko wata sauka, wannan jinga ce wadda take bata halatta ba. Don shi karatun alqur'ani ba aiki ne na duniya ba, balantana a ce ga ladan da za a ba ma wanda ya yi. Shi kuma ladan ba ka da iko a kansa, lada ne na Allah. In Allah ya baka, saboda haka a san me ma za ka yi jinga kan abin da ba ka da iko a kansa. Kana da ƙarfi za a iya jinga a kan ƙarfinka, kana da basirar ka iya gini a yi jinga a kan basirarka. To amma ladan karatun alqur'ani ba kana da mallakarsa, ka tabbatar in kai karatun Allah zai baka ladan? To dan me zaka je ka yi da wajewa ka bayar da wani abu a maimakon abin da yake baka da shi? Amma a bayar, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa, babu wanda suka cancanta a taimaka musu da ihsani irin makarantar alqur'ani da masu koyar da alqur'ani da almajiran makarantun alqur'ani. Saboda haka mutum in yana da buƙatun yana neman ya tawassuli da aikin ihsani kan Allah ya biya masa buƙatarsa, ya samu makaranta alqur'ani din, ya samu ƴan makaranta alqur'ani, ya ba su sadaka, ya ba su ibada, nufin cewar ya ba su da sharaɗin za su yi masa sauka kaza ba. In aka yi haka an mai da shi babin ciniki. Amma ya ba su, ya yi tawassuli da wannan sadakan kan Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatarsa, ya ba su kuma ya ce su yi masa addu'a. Amma ba ya ce su yi masa adadin sauka kaza ba a kan biyan buƙatarsa, wannan bid'a ce. Ai jinga ce ake ta da sunan sadaka, a ce an zuba karanta izuki kaza ga sadakarsa, kowane izuki kaza ga sadakarsa, duk jinga ce. Ai na'am Umar, na'am, duk babun su daya a ce kai addu'a a maimakon addu'a za a baka kuɗi, duk babun su daya. Amma mutum kai masa ihsani saboda kana ganin mutumin kirki ne, salihi ne, ka bashi wani abu na taimako, sannan kuma ka nemi ya maka addu'a, kuma ba ka nemi ya maka addu'ar ba da neman biyan buƙatar akan abin da kai masa na ihsani, wannan yana da wannan babu ihsani a cikin wannan. Ruqiya wannan tana da asali, don ruqiya babinta babin neman magani ne, ana yin jinga a kai. Shi kuma ba jinga ma ake ba, ju'uli ake yi, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id, wanda aka ce akwai wanda yake a hadisin Abu Sa'id da suka je suka yi ruqya da karatun Fatiha ga wani wanda maciji ya cije shi, kuma ya tashi har aka ba su garke na awaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu wannan ju'ul ake ce masa, ya halatta a yi ju'uli kan ruqya ba jinga ba, ju'uli kan ruqya. Kai ma mutum ruqya idan ya samu sauki ka ɗauko abu ka ce ga abu, to in kai ruqyar aka samu sauƙi ka ce to ga abin da za a bani, wannan ya halatta. kamar inda haka ne da sallan bai halatta musu wannan ba kuma wajen gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu gaya masa wannan babin ba kawai sun gaya masa cewa sun yi musu ruqya da fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da ke cewa ruqya ce saboda haka ai istidlali da hukuncin kafa hujja da hukuncin akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya tabbatar musu daukan karban lada da suke akan ruqya da suke saboda shi babin sa babin ruqya babin istifsani babin neman magani ne babin at-taqabbu wato at-taqabbu babin likitanci ne wannan yace kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa ana daure shedanu a cikin Ramadan to zulubai da ake aikatawa su kuma daga ina ne ai ba zulubai ya nafsi kowa yana da rai yana da san zuciya zan zuciya na nan in ma babu shedan akwai wani shi kansa shedanin ne Allah ya kiyaye mu abin da yake nufi da maradatu shayatin wato kangararrun shedani shedanu masu cutar dan adam ba wai cewa ba a wasuwasi ba wai cewa shedan baya wasuwasi ba kowane mutum yana da shedan tare da shi shi wannan shedanin yana nan yana masa wasuwasi kowane mutum yana da shedan tare da shi da yake masa wasuwasi sannan ga kuma ransa san ransa shi ma yana nan zai sanya shi ya zunubi saboda haka kada a dauka cewa wai da aka ci zunubai kawai daga shedan kadai suke hatta daga nafsu ma al'amma inna nafsa la ammaratun bisu ita rai mai yawan umarni ce da mummuna to wannan shi ma dai neman addu'a ne akan result ɗinsa yau shekara ɗaya kenan ya gama digiri amma zaluncin malaman ya sa har yanzu basu ba su result ɗinsu ba ta neman a taya su da addu'a akan mu samu result ɗin Allah ya yassare Allah ya farraja ma dukkan wanda suke cikin irin wannan tsanani Allah ya sanya musu mafita daga gare shi da kuma ɗayan kuma addu'an neman samun aiki kuma Allah ya yassare Allah maɗaukakin sarki ya yassare ma duk waɗanda suke buƙatar neman aiki Allah ya yassare su samu wannan ya ce ma'aikacin hukumar custom ne suna tare da kayan mutane idan sun siyo order ba a kan ƙa'ida ba kuma kayan halartattun kaya ne kamar yadika da kayan abinci ba ƙwayoyi ko makamai ba to aikata hakan da yake yi shine ka'idar aikin kamar yadda ne alƙayyar alƙawari ba don yana son haka ba menene hukunci na a gurin Ubangiji malamai sun yi fatawa a kan cewa aikin da 'yan kasan suke na ƙwace kayan mutane da sanya musu haraji bai halatta ba saboda haka irin wannan aiki na ɗan kasan wanda yake yi aiki ne wanda yake bai halatta ba ya nemi wani aikin wanda ya fi masa shine ya fi masa albarka duk mutumin da ya bar abu don Allah Allah maɗaukakin sarki zai baddala masa da abin da ya fi alkhairi wannan shi ne fatuwar da malamai suke yi a kai akwai tambaya da ake yi shi ma ita ma wata tambaya da 'yan uwa suka yi min duk da yake da kada waɗansu ce an musu shantin to amma ana kai min tuni ne a kanta tuntuni ake bi na bashin tambayar kuma ana ta tuna samun a kanta shi ne yin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallar asuba a kiran sallan farko ne na sallar asuba ko kiran sallah na biyu ne wannan mas'ala ana ta yin koyaushe ina ta a bari dai a bari to ina ga a taƙaice zan bayyana daidai gwargwado abinda wato hadisai suka nuna akan wannan ƙabiya mun san dai cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'idar kiran sallah in lokacin sallah ya shiga fa'idha hadarat as-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum waliya'ummakum akbarukum idan lokacin sallah ya halatta ya shigo to ɗayan ku ya kira sallah sannan kuma wanda ya fi ku girma ya zamanto ya yi limanci wannan shi ne ƙa'idar salloli in lokacin sallah ya shiga sai a kira sallah to dangane da sallah asuba ita ce kaɗai cikin salloli da take da lokacin sallah da ake kiran sallah guda biyu kiran sallar farko kiran sallar dare ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah da daddare ne da daddare yake kiran sallah liyarji'a wato liyuqiba na'imakum wa yarji'a qa'imakum domin wanda yake bacci ya farka wanda kuma yake sallah ya daina ya tsaya wato ya daina sallar dare yanzu wato wanda yake sallah ya daina sallar dare ya je ya shirin sahur domin azumi saboda haka kiran sallar Bilal ba kiran sallah ne ba na shigar lokacin sallah. To as-salatu khairun minan nawm, hadisan da suka zo akwai hadisin sun zo a cikin hadisin Abu Mahzura ladanin mutanen Makka, yaro ne mai zaƙin murya bai musulunta ba, an yaƙi an dawo daga yaƙin Hunain, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji yara suna kwaikwayon kiran sallah, sai ya ji zaƙin muryar Abu Mahzura. Mutane har wato waka suke yi, wan nagamati min abi mahzura wa ma tala muhammadun min sura, saboda wato zaƙin muryar Abu Mahzura. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ya kira su, yace ku zo kowa ya kiran sallah. Da suka yi sai da na Abu Mahzura ya zo sai ya kira shi, ya koya masa kiran sallah, ya sanya hannunsa a kan makwarkwadarsa. Shi yasa baya duk irin yawan duk kowace ko duk abin da ya faru baya aske makwarkwadarsa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wajen ko hajji yayi baya aske gashi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba nan wajen yake ba zai aske ba shi kuma. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah, yace a cikin kiran sallah asuba kace as-salatu, in kace hayya ala al-falah hayya ala al-falah, kace as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm, Allahu akbar la ilaha illallah. To a wata wannan kaga cewa in ka zo kiran sallah asuba saki ba kaidi bai kayyade ba. To a wata riwayar ta wannan hadisi na Abi Mahzura a cikin Sunan An-Nasa'i da kuma cikin Sahih Ibn Khuzaimah sai yace fa idza kanat al-adhan al-awwal min salati as-subh, idan ka zo kiran sallar farko na sallar asuba ka faɗi kaza. Saboda haka tunda an ce kiran sallar farko, kun ga wannan ya nuna cewa ita kuma sallar asuba kiran sallah nawa gare ta, suka ce biyu, saboda haka kiran sallar farko wanda ake da daddare. Kuma hadisin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace fa idza kana في الأذان الأول من الصبح بعد الفلاح يقال هيا الصلاة خير من النوم مرتين. إذا أكرن صلى نبي إذا أكرن فإذا كان في صلاة الصبح في الأذان الأول بقي في الأذان من صلاة الصبح بعد الفلاح أتكن كرن صلى نصلى أصبا باين سهور تأتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أكدت وانا ما ينون كيران صلى الله فاركوت عند شيني عيكي إيبا ينصحو وانا شيني فهمتر أبو واتو الأمير الصنعاني شيني أبن دي تفاعتي من سبل السلام شرهم بلوغ المرأة هكذا لك دي ابن رسلان كما شيني رأي شيخ ناصر الدين الألباني بل ينا شوى ما انبع حكا ببدعاء wanda ya kiran sallah ba asaba wanda yace aslatu khairu minan nawm ba a kiran sallar farko ba yayi bid'a. Waɗansu malamai suka ce a kiran sallah na biyu za'i kiran sallah na biyu, domin dalilan su shine na farko shine kiran sallah asuba, shi wancan na dare ba kiran sallah asuba bane, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kiran sallah kira ne da ake yi da daddare domin a tayar da mai bacci a tsayar da mai yin sallah daga yin sallar dare ya je ya sahur, ba kiran sallah bane. Kiran sallar asuba shine kiran sallar da ake yi na farko in lokacin alfijir ya fudo, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallah ya shiga sai kiran sallah, saboda haka kiran sallar asuba shine wanda ake da lokacin sallar asuba ya shiga. Kuma da na biyu suka ce akwai hadisin Aisha radiyallahu anha, domin in kun ce al-adhanul awwal kiran sallah na farko yana nufin wanda ake yi tsakar dare, wanda ake cikin dare kafin fitowa alfijir, to ya za ku yi da hadisin Aisha. Hadisin Aisha a cikin Sahih Muslim tace Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalan layl wa yaqumu akhirahu, yana bacci farkon dare sannan ya tashi a ƙarshen sa. In ya tashi a ƙarshen dare sai ya yi sallah, sannan in yana da bukata ga iyalinsa ya biya bukatarsa, sannan ya kwanta. Sai ya ce fa'ida azana fin nida'il awwal, fa'ida azana almunadi bin nida'il awwal min as-subhi wasaba la wallahi wala qalat qama, yace idan akai kiran, idan mai kiran sallah yayi kiran sallah da kiran sallah na farko sai ya zabura, tace wallahi ba cewa sai ya miƙe ba. Shi Abdullahi ibn Shaqiq da yake rawaito wannan hadisin daga Aisha tace sai ya zabura. فأفاض الماء على جسده
la wallahi wala qalat igtasala sai kwararar ruwa a jikinsa tace wa yace wallahi ba cewa ta yi wanka ba fa in lam yakun junuban tawadda wudu' ar-rajul lis-salah thumma salla rak'atayn tace idan kuma ba shi da janaba sai alwala irin alwalar da mutum yake yi domin yayi sallah sannan yayi sallah rak'a biyu wato rak'atayn fajr to da kake kira wannan kiran sallah da cewa an-nida'ul awwal kiran sallah na farko na sallah asuba saboda haka suka ce kiran sallah na farko da ake nufi shine kiran sallah na sallah asuba din to me yasa aka kira shi na farko ina na biyu sai na biyu shine iqama domin iqama ita ma kiran sallah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal adhanaini salatun liman sha tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ga wanda yake kiran sallah biyu da yake nufi kiran sallah na farko shine al adhan kiran sallah da kuma kiran sallah na biyu shine al iqama saboda haka suka ce kiran sallah na farko din da ake yi abinda ake nufi kiran sallah na farkon shiga lokacin al-fajr wannan shine ra'ayin shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine abinda Sheikh Ibn al-Uthaymeen ya rinjayar da Sheikh bin Baz kuma shine fatuwar malaman Saudiya akan cewa as-salatu khairun minan nawm ana yin sa ne a kiran sallah na al-fajr na fitowa al-fajr domin shine kiran sallah asuba shine kiran sallah farko sabanin na iqama kuma abin da yake karfafa wannan shine su da sun ce as-salatu khairun minan nawm ya dace a kira shi ayi ne da daddare kafin lokacin sallah asuba domin shine za a ce ka tashi kai sallar dare ya ci maka bacci suka ce ai a ce as-salatu khairun minan nawm a lokacin da al-fajr ya fito shine yafi dacewa domin sallar asuba ta fi sallar dare ita ce yafi ya kamata ma a ce as-salatu khairun minan nawm a lokacin wato in kana bacci har yanzu al-fajr ya fito tashi sallah ita tafi al-khairi bisa bacci sannan kuma suka karfafa wannan da hadisin Sa'id ibn al-Musayyib wanda ya ruwaito daga Bilal cewa Bilal wata ran ya zo ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a tada sallah sai ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai ya ce as-salatu khairun minan nawm sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rinka sa wannan a cikin kiran sallah asuba yace to wannan ya nuna kan cewa a kiran sallar da ake da lokacin sallah asuba yake shiga a lokacin ake yin ta wannan ne suka rinjayar kuma abin nan haka al'ada take a cikin kasashen musulmi baki daya domin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi ishara ga wannan cewa kasashen musulmi suna kan wannan al'adar sun manta da wannan sunna to al'adar da suka kasance a kai ita ce ta dace da wannan fahimta musamman in ka tara nusus din wanda wannan mazhabar ita ce ta furin jaye shi yasa nema a kansa ne mafiya yawan malamai suka rinjayar wal ilmu indallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasuli nabiyyina muhammad eh ana nufin wajen sallah a kaddamar da wanda ya fi shekaru idan sun zamanto daidai a wajen karatu ka'ida shine domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne waɗansu mutane ne magana ayyalannu mutanen su Malik ibn al-Khuwairi amma ka'ida wanda ya fi karanta wanda ya fi hadda alqur'ani shine zai sallah in sun yi daidai a karatun alqur'ani wanda ya fi sanin sunna in sun yi daidai a sunna wanda ya fi wanda ya riga musulunta in sun yi daidai wanda ya riga hijira in sun yi daidai to sai a zo zuwa ga wanda yake shine yafi girman shekaru yafi yawan shekaru babba a za mu tashi aya ta 23 a cikin suratul nisa bismillah ma'ana
وعناتكم وقالاتكم وبناتكم الأرض وبناتكم الأرض
wannan ayar mai girma ita ce ayar wato tahrimul maharim, ita ce ayar da ta haramta muharramai mata da ba za a aura ba, mata da ba za a da babu aure ga mazaje a gare su. Sanin wannan aya yana da muhimmanci domin shi muharramiya ai hukunci akan mace cewa wannan matar muharrama ce, ma'ana ba za ka iya aurenta ba. Wato akwai abubuwan da suke rafiya a kai domin idan muharrama ce ta zamanto daban da ajnabiya, domin mata kashi biyu ne, akwai muharrama wadda ba za ka iya aurenta ba, akwai ajnabiya wadda za ka iya aurenta. To akwai hukunce-hukunce da suka rafiya da kowanne. Muharrama za ka iya tafiya da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace kada ta yi tafiya sai tare da muharraminta. To in mace muharramarka ce za ka iya tafiya tare da ita. Za ka iya kaɗaita da ita, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta kaɗaita da wani namiji wanda ba muharraminta ba, sai in akwai muharrami. To na kaga sanin wace ce muharramar yana da muhimmanci. Haka zalika idan muharramarka ce za ka iya ganin abin da yake ba sauran mutane ba za su iya gani daga gare ta ba. Al'auran mace fuskarta dukkan jikinta banda fuskarta da tafin hannunta da ajnabai kenan. To amma in mace muharramarka ce za ka iya ganin sauran ɓangarori na jikinta wanda ba a babu fitina tare da su. Abinda yake akwai fitina shi ne kamar wato ƙirjinta da kamar wato ƙasan cibiyarta da cinyoyinta, wannan akwai fitina a ciki. To ko ga muharrama ko ga muharramai mace za ta tsare wannan daga gare su. Amma waɗanda suke ba muharramai ba kuwa ba inda za su gani na mace sai fuskar da zafin hannunta. Da haka sanin muharramai yana da muhimmanci ba wai kawai don cewar kasancewa bai halatta ka aure su ba, a'a dan akwai sauran hukunce-hukunce na shari'a da aka rataya da sanin muharramai. Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum, wannan ayar an buɗe ta da wannan siga ta hurrimat wadda take nuni akan al-istiqrar, an riga an haramta muku, wato kamar abu ne wanda yake tabbatacce. Saɓanin da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kada ku auri waɗan matan da iyayenku suka aura, wato ma'ana nan gaba, tunda al-mudhari yana nuni akan at-tajaddud wal-istimrar, wato sabunta abu, wato nan gaba kada ku auri matayen mahaifanku maza. Amma nan sai aka ce an riga an haramta muku, wato abu ne wanda yake tabbatacce ko ada, domin wannan ishara ne ga abin da yake tabbatacce hatta a jahiliya. Hatta a jahiliya wannan abu ne wanda yake ba sa yi. Waɗannan muharramai da aka ambata in banda jam'i tsakanin 'yan uwa wanda aka ambata a ƙarshen ayar, su ma a jahiliya ba sa ganin, wato suna ganin abu ne wanda yake munkari ba za a yi shi ba. Kuma dukkan addinan sama sun hana auren waɗanda suke dangi. Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum, an haramta muku iyayenku mata. Ma'anar an haramta muku iyayenku mata, me aka haramta dangane da mata ɗin? Auren nasu, auren su aka haramta. Amma ka ce uwarka haramtacciya ce a gare ka, me zai ya za a haramta maka uwarsa? Amma na ba za ka taɓa, wato in ka taɓa ta kamar ka taɓa najasa ne kenan, shi ake nufi? Ita ta zamanto wato kamar haramun ce? Abinda ake nufi an haramta muku auren iyayenku mata. Al-ummahat aka ce ummahat domin ai ishara ga iyaye waɗanda suke mubashara da kuma iyaye waɗanda suke da wasita. Me ake nufi da wannan? Iyaye wadda take uwa wadda ta haife ka ita ce uwa mubashara, sannan uwa wadda take da wasita, wato wadda ta haifi uwar mutum kaka kenan, ko wadda ta haifi uban mutum kaka, sawa'un ta wajen uwa ko ta wajen uba, duk sun shiga cikin al-ummahat. Duk waɗannan bai halatta ka babu aure tsakaninsu da tsakanin namiji da su. An fahimta? Wannan kaso na farko kenan. Wa banatukum, da ƴaƴanku mata, ƴaƴayenku mata, su ma nan an ce albanat domin ai ishara ga jinsi biyu. Albintul mubashira, ƴa wadda take mubashara, ƴar tsatsan ƴarka ta cikinka. da kuma ya wadda take da wasita shine yar da da yar ya jika kenan komai nisan su an fahimta anan wajen ko tana gado ko ba ta gado a wajen ayoyin rabon gado mun ce yar ya ba ta gado ko yar ya ba ta gado amma anan wajen duk da ba ta gado muharrama ce ba za a aure ta ba ba za a aure ta ba saboda ta zamanto tamkar ƴaƴa tamkar ƴar ciki wa akhawatukum da ƴan uwanku mata al akhawat jam'u ukht abin da ake nufi da al ukht shine ita ce man kanat bainaka wa baina asliha man kanat li aslika wilada man kanat li ahadi aslaika wilada aw kilayhima wanda take daya daga cikin mahaifanka biyu shine ya haife ta ko dukkan biyun ku suka haife ta saboda haka kaga yar uwa shakikiya ta shiga domin iyayenka biyu su suka haife ta yar uwarka li abiya ta shiga an fahimta sannan yar uwarka li ummiya ta shiga wace ce li abiya wanda kuke uba daya li ummiya wanda kuke uwa daya uba kowa da naka duk waɗannan yan uwanka ne haramtattu ne a gare ka ta aure su kuma muharramanka ne zaka iya tafiya da su zaka iya yin halwa da su wa akhawatukum wa ammatukum wa akhawatukum wa ammatukum da kuma wato ƴan uwan ubanku mata gwaggwanninku ko ita ce ake cewa gwaggo ko ƴan uwan uba kenan ƴan uwan uba sawa'un shaqiqai ne wato shaqiqiyar mahaifin mutum da ƴar uwar mahaifin mutum li abiya da ƴar uwar mahaifin mutum li ummiya sun shiga ciki haka zalika ƴar uwar kakanka yani uban wato mahaifin mutum to ƴar uwarsa shaqiqiya da ƴar uwarsa li abiya da ƴar uwarsa li ummiya wato ƴar uwar kakansa sawa'un kakan na wajen uba ne ko na wajen uwa ƴan uwansa mata waɗanda suke ƴan uwansa ne mata shaqiqai ko li abbai ko li ummai su ma a matsayin amma suke a matsayin gwaggwanninka suke su ma waɗannan haramtattu ne saboda haka ba wai kawai abin ya daraja ta tsaya akan uba bane ƴan uwan uba mata an fahimta ana fahimta ko kuwa abin nan nake wato ko an hau wata darajar ko an hau darajar kakanni wato kamar yadda kaka uwa wato uwar uba da uwar uwa bata halatta ba haka ƴan uwan kaka wato mace ƴar uwar kakanka na wajen uba ko na wajen uwa su ma duk muharramai ne domin kamar gwaggwanninka take wa halatukum da ƴan uwan mahaifan da ƴan uwan mahaifiya ita kuma ya ake ce mata da Hausa inna a Hausa zariya kenan inna ƴar uwar uwa kenan ko kuma a ce abin nan ko a Fulani ne suke ce mata tando ko yawwa ya gwalgwala ce ƴar uwar uwa kun dai fahimta a yi ci gwari wato shaƙiƙiyar uwa yadda ko wato ƴar uwa ko ƙanwar uwa shaƙiƙiya ko li abiya ko li ummiya da kuma ƴar uwar kaka wato ƴar uwar kakan mutum sawa'un kaka ɗin uban uba ne ko uban uwa kaka ɗin uwar uwa ce ko uwar uba to ƴan uwanta wato yayyanta da ƙarnanta mata su ma duk halat ne dukkaninsu ƴan uwan uwa ne waɗanda suke su ma muharramai ne wa banatul akhi da ƴaƴan ɗan uwa al'ah shi ne wanda yake wato kun fito ciki ɗaya da shi ko kuma kun fito daga asali ɗaya kun yi musharaka a asali a ɗaya daga cikin asalanka guda biyu kowane mutum yana da asali biyu uba da uwa su ne asalai ko kuma duk kun yi musharaka da shi a cikin asalin guda biyu, wato shine dan uwa shaqiqi ko dan uwa li abi ko dan uwa li ummi, to Esther. Esther an fahimta? Esther mubashira, wato yarsa ta cikin sa, ko yar dan sa jikarsa, ko yar, ko yar Esther. An fahimta? Kuma koda sun zo ɗaya ce mubashira ko ɗaya ce biwasifa, ita ma muharrama ce. Wa banatul ukht, haka zalika ƴaƴan ƴar uwa, wato ƴar uwar mutum shaqiqiya ko li abiya ko li ummiya, to ƴaƴanta mata su ma muharramai ne a gare ta. Ko ƴaƴanta mata mubashira su ne ƴaƴanta na cikinta, ko biwasifa su ne jikokinta. Ƴaƴan ƴaƴanta maza, wato ƴaƴa mata na ƴaƴanta maza, ko ƴaƴa mata na ƴaƴanta mata, su ma muharramai ne. Wa banatul ukht, waɗannan jinsi nawa muka ambata? Jinsi bakwai. Wannan su ne ake ce musu al-muharramatu minan nasab, wanda haramcinsu daga nasaba ne. Abin da ake nufi da nasaba shi ne dangantaka, a ce wani ana danganta shi ga wani, a ce Abubakar ibn Muhammad an dangana shi zuwa ga Muhammad, wannan shi ne nasabarsa. Waɗannan su ne aka haramta su daga nasaba. An haramta aurensu, hikimar shari'a wajen haramta aurensu domin a kiyaye wato mutunci, a kiyaye a bambanta ɗan adam da dabba. In banda haka, in ana so a yawaita al'umma, ai sai a ce kowa ma kawai ya je ya ɗauki wanda yake so. Ko? To amma saboda abin da ke cikin aure na wasa da wargi da cakuɗa da juna, ake ganin wato nasab, alaƙa ta jini ya kamata ta zamanto maɗaukakiya daga a ce za a gurɓata ta da abin da yake na wasa. A ce mutum irin wasan da zai yi da matarsa haka zai yi da uwarsa, ko irin yadda zai yi da matarsa haka zai yi da ƴarsa. Ina alfarma ana? Ina mutunci? Kare mutunci yana daga cikin daruriyatul khams. Tsarewar mutunci yana daga cikin daruriyatul khams. Abubuwa na larura guda biyar: tsare addini, tsare rai, tsare dukiya, tsare mutunci, tsare hankali. Waɗannan larurai ne dukkan addinai sun haɗu a cikinsu. Shi yasa dukkan addinai suka haramta auren waɗannan. Shi yasa ma hatta a wajen waɗanda suke ba musulmi ba, suna da kalma da take nuna kan cewa wannan abu ne na batsa. Auren wata wadda take dangi ta nasaba, suna ce masa incest, abu ne wanda yake na batsa. To kiyaye shi a martabar larura ce ta shari'a. Shari'a ta tabbatar da abin da zai tsare mutunci. Wannan shi yasa aka haramta auren waɗannan. To a nan wajen waɗanda aka ambata ɗin nan ta nasaba, idan uwar ta zamanto a idan ƴar da aka haramta ta zamanto ƴa ce ta halal, wato wadda aka haifa ta aure, idan ƴar ta zina ce fa, mutum zai iya auren ƴarsa ta zina? Ko kuma mutum Allah ya kiyaye, abin Allah ya kiyaye, mutum ya yi zina da mace ya haihu da ita, sannan kuma daga baya zo ya aure sahihi, ya samu ɗa sahihi ko ya samu ɗa sahihiya, da kuma yana da ɗa namiji na zina, to shi ɗansa na halal ɗin zai iya aure da ƴarsa ta zina, tunda za ta zamanto a matsayin ƴar ƙawarsa ce kenan, amma ta zina. Ko kuma mutum ya auri ƴarsa ta zina, ko ya auri gwaggwansa ta zina, ko ya auri uwarsa ta zina, zai iya halatta wannan yayi? Na'am? Wannan jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba. Jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wato a ya hana mutumin da ya kama baiwa tana da ciki sannan kuma ya sadu da ita, yace domin kamar yana wato wato yana shayar da wannan din da nasa jin da nasa ruwan da nasa jinin ne da mani nasa yake shayar da wannan din yana shayar da shi bayan kuma na haram ne a gare shi to da haka bisa wannan suka ce wannan haram ne dan haka haram ba zai halatta halal ba abin da yake haramun ne ba zai tabbatar da halal ba wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kai Imam Shafi'i yana daga cikin mufradat din Imam Shafi'i duk cikin malamai Imam Shafi'i ya kaita da wannan yace al haram la yuharrimu al halal haram ba zai haramta halal ba tunda wannan halal ne tunda ba essa bace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al waladu lil firash ba da uwarsa za a dangana saboda haka a hakikanin magana shi ba ita yarinyar ba essa bace shi yasa ne ma ba za ta ci gadan sa ba ba za a danganta ta gare shi ba ba ta da nasabarsa tunda ezza ne ce saboda haka tunda ba essa bace zai iya auren ta kenan ƴaƴansa za su iya auren za su iya auren amma jumhur suka ce to ai duk da yake mun san a shari'a ba essa bace amma a hakika fa essa ce jininsa ce dugon maniyinsa ne saboda haka wannan yana sanya shi ya zamanto kan cewar bai aure tunda essa ce duk da yake shari'a bata mayar da ita essa ba amma a hakika essa ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan janibin lokacin da aka yi lokacin da ya zamanto cewar ya tabbata akan akan sauda da sabanin da aka yi da zam'a ibnu abi waqqas da yayi wasiya cewa ku yangar abin nan da dan uwan sa'id ibnu abi waqqas yayi wasiya cewa ku yangar zam'a da take gidansa ya cikin da take yi nasa ne saboda haka idan ta haihu dan nasa ne su dauke shi ya zamanto zuhuri ne cikin gidan su abi waqqas suka kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a alwaladu lil firash wannan kuyanga ce ta zam'a saboda haka da gare su za a dangana saboda haka yana nan a matsayin tamkar wato dan uwan sauda ne amma saboda ga kama da uban da ya haife shi ta zina din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sauda istajri minhu ya sauda ki tsare kanki daga gare shi kaga an ce ai alwaladu lil firash amma ba ba shi wannan hukuncin ga baki ɗaya ba ba a ba shi hukuncin muharramiya ba yace kada ta zamanto muharrama yace mata kada ta zamanto muharrabarsa saboda in aka duba zahiri ya zamanto wato cewar wato in aka duba hakika wato ba dan uwanta bane saboda ba jinin mahaifinta bane dan haka sai yace za a duba wannan hakika a hakikin aka koma hakika ba dan uwanta bane saboda haka sai ce mata ta yi hijabi domin asali a cikin mu'amala tsakanin namiji da mace haramci to haka zalika wajen alaka tsakanin miji da mace asali haramun ne ka ce za ka auri mace sai ta tabbata cewa halal ce gare ka dukkan fuska tunda akwai shubha akan cewar wato ba halattacce ba haramtacciya ce a gare ka ba dan haka koda izna ce a mutum in yana da ƴa wadda take izna ba zai aure ta ba haka zalika kanwa ko ya amma kuma alaƙar ta da shi bisa zina ne da mahaifinsa yayi wal iyadu billah ba zai aure ta ba wannan yana ƙarfafa mazhabal jumhur saboda ihtiyati a cikin babul furuj al aslu fil furuj al hurma al asali ka'ida cewa ba za ka halatta mutum ka mace ba sai ka tabbatar cewa ta halatta gare ka 100%. In akwai shubha to sai ka tawakkuli kamar yadda muka ce dangane da sha'anin kwarakwarai muka ce tunda akwai shubha sai ai tawakkuli kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale Sauda matarsa ta yi hulɗan muharramiya tare da shi dan wannan kuyangan da yake danta ne ba kuma a matsayin wato kaninta kenan yake amma bai kyale ta tayi yayin hukuncin muharramiya gare ta ba to haka zalika a wannan ba za ka ɗauki hukuncin cewa wannan wato a halal ce a gare ka ba saboda akwai wannan shubuhar ta cewa ai asali duk da yake shari'a ba ta danganta ta zuwa ga 'yarka ba amma in aka koma hakika 'yarka ce an fahimta saboda haka mazhabar menene yake abin da yake mafi rinjaye maqaulul jumhur qaulul jumhur shine abin da yake mafi rinjaye dan haka idan abin Allah ya kiyaye kuma wannan ana mun san ana samu yanzu saboda bacin saboda irin yanayin zaman jahiliyar da ake dan tattabawa za ka samu irin wannan to irin wannan in ya faru kada mutum ka ce ai wannan ai wannan yar wacce abin nan ai yar bariki ce tunda yar bariki ce wannan ba dan wata bace saboda haka babu komai akwai komai
shi ta nema malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar duk da yake bai rinjayar ba amma ya tawakkufi yake cewa shubha tana da karfi akan haramci kaulin da yake haramta auren yana da karfi kwarai da gaske to wannan dangi guda bakwai na waɗanda Allah ya haramta auren su saboda alaƙar jini saboda nasaba sannan sai aka taho kaso na biyu domin waɗanda aka haramta akwai al-muharramatu minan nasab yanzu za mu shiga kaso na biyu shine al-muharramatu minar raba'a wanda aka haramta su saboda shayarwa Allah ta'ala ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata da suka shayar da ku ar-raba'a shine shayar da nono sharadin mace wato idan mace ta shayar da yaro nono ta zamanto uwarsa ta shayarwa ta zamanto uwarsa saboda haka tamkar muharramarsa take wannan yana daga cikin hikimar musulunci domin a yalwata da'irar alaka tsakanin maza da mata tsakanin maza da mata saboda a sauƙaƙe ma mata hulɗa tunda an ce mace kada ta tafiya sai da muharram to in muharraman suka zamanto na jini sun takura to gana shayarwa aka yalwata yana daga cikin yalwar addinin musulunci sharadin shayarwar mace ya tabbatar da muharramiya ya tabbatar da cewa yaro muharrami ne gare ta shine ya zamanto ta shayar da shi lokacin da yake bai kai shekara biyu ba lokacin da shayarwa take lokacin da yake buƙatar nonon uwa domin ya rayu ba lokacin da ya zamanto titiɓiri yana cin abinci a ya koshi ba za a sa masa kwanon sa na to a'a yana dan yana wato kafin a yaye shi kafin ya kai yaye sannan kuma malamai sun yi saɓani sau nawa zai sha a wajen Imam Malik ko sau ɗaya ya kama nononta ya sha ya sha ya sha shi kenan wannan ta zamanto muharramarsa amma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i bisa hadisin Aisha shine sai yayi haka sau biyar hadisin Aisha radiyallahu anha tace khamsu raba'atin ashru raba'atin yuharrimna wa nusakna bi khamsi raba'atin ma'lumatin wa kana mimma yutla min al-Qur'an tace yana daga cikin abin da aka saukar na al-Qur'ani aka shafa hukuncin sa cewa in an shayar da mace da yaro sau goma shine zai zamanto muharrami sai aka shafa wannan da shayarwa sau biyar wato ma'ana sai an shayar da yaro har sau biyar sai an shayar da yaro har sau biyar wannan shine akan sa wannan shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i kuma hadisi yake karfafa shi Imam Malik shi yace sau ɗaya ma in mace ta shayar wannan ya riga wato ya wadatar to amma wannan magana ta Imam Malik hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito لا تحرم المصفة والمصفتان ولا الربعة والرباعتان وقال يا خذيو بأيك ليس كتبت هذا محرمي أما وتأسام يا رونون سوتايا أسايك سامة سوديو ونم بدي كتبت هذا محرمي أما أي إن يشايا شايا سوشين وشين ما لكي أسكتي أبن دعيك نبي المصفة عند أكا كوري وتبعدن سامة أذاري إن أكا سامة يشايا قوشي شي كينا duka su Imam Ahmad suka ce a'a abinda ake nufi ko an sa masa ya sha ya koshi sau daya wannan ba zai wadatar ba sai an sake kai shi ya sha an sake kai shi ya sha har sau biyar sannan zai zamanto muharramiya ya tabbata mazhabar Imam Malik akwai yalwatawa mazhabar Imam Ahmad akwai takurawa kuma ta fuskar dalili mazhabar Imam Ahmad ta fi karfi saboda wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha sharadi na biyu cewar sai in kafin a yaye shi ne wannan a kansa jamahirin malamai mafiya yawan malamai ba wanda ya saba anan sai Aisha ummul mu'minin Aisha ummul mu'minin ta saba anan in Aisha ummul mu'minin in tana so mutum ya rinka shiga wajenta sai ta tura shi wajen ɗaya daga cikin ƙarnanta da suke shayar da nono
sai ta sanya shi ya sha nonon su, yana katufa saurayi da gemu. In ya sha nono abinda ake nufi ba wai ya kafa nonansa a maman ya tsotsa ba, a'a a zuba masa nonon ya sha. In ya sha nonanta to ya zamanto ɗan 'yar uwarta minar raba'a. Saboda haka ɗan 'yar uwa ko minar raba'a tamkar ɗan 'yan uwa ne ta nasaba, sai ya zamanto muharramanta. Dalilinta shi ne Suhaila matar Abu Hudhaifa, lokacin da aka saukar da aka hana ta banni cewa wanda yake ba ɗanka ba in ka mai da shi ɗanka to wannan ɗan Allah maɗaukakin sarki ya rusa wannan, yace ku je ne kiransa kowa a faɗi shi da sunan ubansa. To tana da akwai Salim wanda bawansu ne amma sai suka ɗauke shi ɗan gida, da aka saukar da wannan ayar sai ta ce ya Rasulullah ni Salim kamar ɗan cikina nake ganinsa, amma kuma gashi an saukar da aya an ce ud'uhum li aba'ihim, ki kira su cewa ƴaƴan uwayensu ƴaƴan ubanninsu, yaya zan yi? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki shayar da shi, in kika shayar da shi sai ya rinka shiga wajen ki koyaushe. Sai ta shayar da shi nonon, saboda haka ya zamanto ɗanta minar raza'a, ɗanta wajen shayarwa, saboda haka ya zamanto muharraminta. To Aisha sai ta ɗauki wannan ƙa'ida, sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a wannan hususiya ce ta sani, hususiya ce aka yi musu haila, mu ko ba a yi mana ba za mu tsaya a kan asali, in ba an shayar da yaro a lokacin da yake kafin yaye ba wannan ba zai mai da shi muharrami ba, domin Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yukimma ar-rida'a. Saboda haka ar-rida'a shayarwa a cikin shari'a wadda aka yi ta fil hawlaini a shekara biyu kafin a yaye ba yaro. To idan mace ta shayar da yaro to matan nan ta zamanto uwarta, uwarta ta zamanto kakarsa, kakarta ta zamanto kakar uwarsa, duk sun zamanto muharramansa. Wa ummahatukum minar rida'a wa akhawatukum minar rida'a, da kuma ƴan uwanku mata minar rida'a, ƴan uwanku mata da kuka shayar da wato ƴan uwanku wajen shayarwa. Me ake nufi da ƴar uwa? Ya za ka samu ƙanwa ko ya wajen shayarwa? Ya zamanto uwar da ta shayar da kai nono to etta, sawa'un ta sha nononta ko ba ta sha nononta ba, etta ta cikinta ta zamanto ƙanwarka, ta zamanto ƴar uwarka. An fahimta? Ita ne kaɗai za ta tsaya? A'a, banda ita ƴar mijinta ma yayin da take shayar da kai, yayin da take shayar da kai to mijinta ya zamanto ubanka minar raba'a. Saboda haka duk ƴaƴansa sawa'un daga wadda ta shayar da kai ko daga kishiyoyinta sun zamanto ƴan uwanka minar raba'a. Saboda haka zaka samu ƴan uwa li abbai minar raba'a, zaka samu ƴan uwa shaqiqai minar raba'a. Idan ya sake ta ta koma wani gida ta haihu, zaka samu ƴan uwa li ummai minar raba'a. An fahimta? To waɗannan dangin kawai aka faɗa guda biyu a cikin Alƙur'ani, ummahatukum minar rida'a wa akhawatukum minar rida'a. Amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa iya adadin waɗanda aka haramta ta nasaba to iya adadin su ma aka haramta ta rida'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuharrimu minar rida'a ma yuharrimu minan nasab. Abinda yake tabbatar da muharramiya daga shayarwa shi yake tabbatar da shi daga nasaba. عليكم السلام. جبت شاهد نفسه. وانا جبت زمان تيوا من الرضاعة قري. بدأ في أوريبا. زمان تيوا كشاهد يارو. سنن تسا أكساك كاومة ونيارا تشاهد دشي. تو داك سود سكر حق وجنشن نونو. سوني وانو بعد أولاس زمان تيوا من الرضاعة. An ce waɗanda ma ba ta shayar da su ba, wanda ta samu nono a gidansa, wanda ta shayar da nonon a gidansa, su ma sun zamanto ƴan uwa minar raba'a. Kun fahimci labarin sa'al ɗin nan? Wato abinda ake nufi a kana da mata sai ta haihu, da ta haihu tana shayarwa, sai abokinka Salih, sai aka ɗauko ɗan Salih saboda wata saboda kana so a kulla dangantaka sai aka dauko ifsali sai tunda muna magana ne akan akhawat sai aka dauko ifsali ta shanonan matarka to kuma kana da waɗansu matan su kuma waɗannan matan suna da ƴaƴa dan ƴar sale da matarka ta shayar ta zamanto ƴar uwar sauran ƴaƴanka ba daga ita matar da ta shayar da ita ba na sauran matan saboda nonan naka ne lokacin da ta shayar da nonan no a gidanka ta shayar da nonan sai kake ciyar da ita saboda haka nonan naka ne shine ake ce masa labanul fahad nonan miji nonan mai karo domin nonan kai ne ka janyo nonan ko ba haka ba danka ne yasa aka samu nonan ko kuma kai ka ciyar da ita ko kuma kai ka bada maganin aka je aka samu nonan nonan wanda yake miji shi ma yana haramtawa saboda haka ƴaƴanka matsawar dai matar tana gidanka to ƴaƴanka sun zamanto haram sun zamanto muharramai gare su to amma da za ta fita daga gidanka ta koma wani gidan da ta koma wani gidan sai ta shayar da wani yaro to wannan yaron da ta shayar a wancan gidan ba shi da alaka da kai ba ka da alaka da shi yarinyar ba ka da alaka da ita ba ƴarka ba domin nonon ba naka ba ne nonon wancan gidan ne kun fahimci labanul fahad ita yarinyar ta wancan gidan za ta zamanto ƴar uwar yarinyar da take a nan gidan naka ta raba'a ba ƴar uwar wadda ta shayar amma ƴaƴanka ba za su zamanto ƴar uwar waccan ba saboda ba su da alaka amma wadda ta shano tunda sun shano nan mace ɗaya sun zamanto ƴan uwa to ku ɗauke shi ƙa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata dangantaka ta nasaba to kwatankwaciyarta ta shayarwa ita ma haramtacciya ce saboda haka kamar yadda ake da uwa minar raba'a ana da ƴar uwa daga shayarwa to ana da ƴar ɗan uwa daga shayarwa da ƴar uwa daga shayarwa da gwaggo daga amma minar raba'a da hala minar raba'a duk akwai su don haka idan mace ta shayar da mutum to duk ƴan uwan wannan matar sun zamanto wato iyayensa sun zamanto gwaggo sun zamanto a innoninsa inna muka zaɓa ko ga ƴar uwar uwa haka zalika uban mijin wanda aka shayar mijin da a gidansa aka shayar to dukkan ƴan uwansa mata sun zamanto gwaggwanni yaron minar raba'a sun zamanto muharramansa saboda haka su ma kaga zaka samu guda bakwai kenan zaka samu al'ummu minar raba'a albintu minar raba'a al'ukhtu minar raba'a bintul akhi minar raba'a bintul ukhti minar raba'a ammatu minar raba'a khalatu minar raba'a su dangi bakwai kamar yadda aka same su wajen nasaba haka za a same su wajen shayarwa an fahimta to sannan sai aka tafi zuwa kaso na uku Allah ya ce wa ummahatu nisaikum da kuma iyayen matayenku wato uwar matar mutum muharramarsa ce haramun ce gare shi idan mutum ya auri mace daga zarar an ɗaura aure ko ba a sadu da ita ba to uwarta ta zamanto muharramarsa tunda an ce nisa'ikum matanku yaushe za a ce mace matarka ce daga an ɗaura aure saboda haka ana ɗaura aure to uwarta ta haramta gare ka ta zamanto muharramarka nan uwa a nan wajen sawa'un uwa mubashara ko uwa wadda take jawasifa uwarta da uwar uwarta da uwar ubanta duk sun zamanto muharramai wato da uwarta da kakanninta duk sun zamanto muharramai a gare ka wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agolanku ar-raba'ib jam'u radiba wato yarinya da kuka yi mata tarbiyya ƴar matarka ita ce agola in aka ce wato da aka ce radiba dinnan abin da sani ce radiba din saboda yadda uslubin larabci yake domin nuna kan cewar nan aka ce agola ana ganin kasan kalmar in aka ce agola ana ganin wato a wani mai kawo bakin ciki ne a gida agola dalilin rigima to amma larabci ku aka ce rabiba wanda kuke renanta wato kana ka auri mace ta zo gidanka da ya a goye da take reno kai ka dauki nauyin renan yasa sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum da ƴaƴan matanku waɗanda suke a cikin tarbiyyarku al-hujur wato abinda ake nufi da al-hijr shine cinya wato tamkar kuna dauke da su Allah ya nuna cewa wato ƴaƴanku da kuka ƴaƴan matanku idan kuka zo kuka rene su to su ma sun zama to muharramai a gare ku amma sai Allah ya ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga cikin matayenku da kuka riga kuka tare da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum in ka ba ku riga kun tare da su ba to babu laifi a gare ku wato ma'ana sharadin ya zamanto cewar ƴar matarka ta zamanto haramtacciya a gare ka shine ta zamanto ka riga ka tare da uwarta amma in kai an daura aure ne ana daura aure ran nan kaje ka kai mata kaje zaka kai ta asibiti sai kaga wata yarinya ta fito zabbegiya kace wannan fa ai ya ta ce da ka koma gida kake da Allah a canza shawara ni ɗan nan taki nake so ya halatta kuma wato akwai hikimar shari'a a cikin wannan kaga eh sai saki uwar ya aure ƴar kuma uwar kuma wato a cikin hikimar shari'a wannan yana yiwuwa ba za a samu ɓacin tsakani ba uwar ba za ta damu ba ko ta damu daga baya za ta yadda domin a cikin ɗabi'ar halitta uwa ko uba ita ce uwa ta fi so ƴarta ta fi son ƴarta bisa kanta kamar yadda uba a duniya ba wanda yake so a ce wani ya fi shi irin ɗansa ko uwa kuma baya ne amma in aka ce bai iya ba ɗansa shine ya iya sai ce eh ai ba komai haka Allah ya yi mutum saboda haka wato idan kaga wajen uwa sai aka ce idan ka auri idan dai ka riga ka auri yarinya saura aure kawai to ba zai yi ka sake ta kace za ka auri uwarta saboda wannan ba taɓa yafewa ba kullum tana ganin uwarta tsinaniya ce amma ita uwa in aka aure ta aka sake ta aka auro ƴa shikenan hankalin da take kwanta to ai abin nan ƴarta ce ƴarta aka rufa ma asiri kuma za ta kanta ta mallaki mijin ai ta mallaki mutum to shi yasa Allah ya halitta wannan saboda haka sharadin ƴar matarka ta zamanto muharramarka ta zamanto matar kun riga kun tare da ita idan kun riga kun tare to ta haramta a gare ta tarewa innan ma'ana idan ya zamanto kan cewa aka yi irha'us sukut ta zo gidanka ko kuma ku shiga daki tare kuma kulle ko da ba ku sadu da juna ba in dai aka samu wannan ya zamanto kun ga tsaraicin juna kun taba juna to shikenan ƴarta ta zamanto haramtacciya a gare ta to kaidi na biyu fa da Allah ta'ala ya ce allati fi hujurikum wanda suke cikin tarbiyyarku domin ɗaya agola iri biyu ce akwai ƴar agola wanda baka da wani hulɗa da ita tana can wajen dangin uwarta su suka rene ta ko dangin ubanta wata kuma uwar matarka ta zo da ita gida ta rene ta to idan ya zamanto cewar baka rene ta ba in ya zamanto cewa baka rene ta ba to waɗansu mutane waɗansu malamai suna ganin kan cewa wannan ƙaidi ne da yake halatta maka ita sai in ka rene ta a gidanka amma in a wani waje aka rene ta ba kai ne ka rene ta ba to za ka yi aurenta an dangana wannan ra'ayi ga Ali ibn Abi Talib kuma wannan shine mazhabin zahiriya amma wannan mazhaba mai rauni ce matuƙa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummu habiba take ya rasulullah ni dai ina so ka auri kanwata wance ƴar abu sufyan nace domin dai ba ni ce kadai matarka ba balantana a ce na ce bana son kishiya ina da kishiyoyi to in ko zan samu kishiyoyi ba wanda nake so ta zamanto kishiya ta samu alkhairin ma zamantowa matar sallallahu alaihi wasallam irin ƴan uwata domin naji an ce wai kana nan kana shirin aure ƴar ummu salama sai yace haka aka ce yace eh yace to ai ƴar ummu salama idan ma da a ce ba agola ta bace da ta renu a gidana ba za ta halitta a gire ni ba. Ubanta Abu Salama da ni tare muka sha nono, tare muka sha nono duk suwai ba ce ta shayar da mu, saboda haka ƴata ce wajen shayarwa, ƴar ɗan uwa ta ce. An fahimta? Abu Salama ɗan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne minar raza'a, saboda haka sai ya zamanto cewar ƴarsa ta zamanto kamar bintul akhi, ƴar ɗan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ba ta halatta gare ni ba. Sannan shahidin anan yace la tu'ribanna alayya akhawatikunna wala banatikunna, kada ku rinka kawo min ƴan uwanku mata da ƴaƴayenku mata kan cewa aure. Ash-shahid anan sai ce ƴaƴayenku, bai ce ƴaƴayenku da suke cikin tarbiyyata ba, kawai sai ya itlaki. Saboda haka idan dai aka ce ƴar matar mutum ke, sawa'un shine ya rene ta ko ba shine ya rene ta ba, ta samanto haramtacciya a gare shi. Shi ya sa ne daga nan ne akwai ƙa'idi, abinda ya sa aka ambaci cewa take ƙarƙashin rainonsu, saboda galibi sun kasance haka suke yi. ‘Ya’ya mata idan agola ne suna zuwa gidan mazajensu na biyu, ya zamanto mijin shi zai tarbiyyance su, shi zai kula da su. Abu ne na galibi. To idan ƙa'idi ya zamanto ana ambatansu ta fuskar galibi, to ba a aiki da cewa abinda ya saba ma wannan ƙa'idin hukuncin ya saba, wato babu ba a ɗaukan mafhumi daga wajensa. القيد إذا خرج مخرج الغالب لا يؤخذ له المفهوم. قيد كذا معلمون أصول فتكاو. سبب هكا مذهب الظاهرية أنا ما تكرروني أو أنا. سبب تذكروا دونا حديثنا أم حبيبة ده هكا ما شيء. عند واتو أقول لرنتم أقول لرنتم. حرمت محرمات عجريب. عند يا سادة مع دعوتها. فلنا كنك سونا أكتي نوكو. Na wanda aka haramta ta fuskar surkunta, wannan su ne wanda aka haramta ta fuskar surkunta. A kaso na biyu kenan sai mun ji ummahatu nisaikum, sannan waraba'ibukum, to sannan waraba'ibukum ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala jinaha alaykum wa halailu abna'ikum, da kuma matayen ƴaƴanku alladina min aslabikum, ƴaƴan naku da suke daga cikin tsatsanku daga cikinku. Nan shine kaso na uku na wanda aka haramta ta fuskar wato surkunta, su ma surkai ne. Matar ɗanka, alhala'il jam'u halila, alhalila wato halattacciyar mace ga ɗanka, halattacciya. Yaushe mace za ta zamanto halattacciya ga ɗa? Daga ya ɗaura aure, ana ɗaura aure shikenan ta zamanto halila. Alhalila ma'ana almuhallala, ko kuma alhalila bima'ana almuhtalla, wadda take zama tare da shi. Yi dai kinaya ne na mace. Idan ɗanka ya ɗaura aure da mace ko bai tare da ita ba, to ta zamanto halilarsa, to ita ma ta zamanto muharrama, ba da ƙaidin sai an tare ba. Amma ‘ya’yan Allah ya ce min alladhina min aslabikum, wanda suke daga cikin cikinku, wato banda ‘ya’ya na tabanni. Ya wanda wato ɗa wanda za ka ce wannan wato na ɗauke shi na mai da shi ɗana, wato wanda za ka yi adoption, ɗa ɗin tabanni wanda Allah ta'ala ya hana a yi wannan. Kada ka ce wani ɗana ne. Ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah, ku kira su da iyayensu. Saboda haka da ana ce ma Zaid ibn Muhammad, da wannan ayat ta sauka aka ce Zaid ibn Haritha, kuma aka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rusa wannan al'ada ta jahiliya, ya auri matar Zaidu, domin a nuna kan cewa ‘ya’yan da aka haramta aurensu su ne, wato matan ‘ya’ya da aka haramta aurensu su ne ‘ya’yan da suke na tsatson mutum, banda ‘ya’ya wanda aka yi na tabanni. To ‘ya’ya ɗin su ma kaso daban-daban ne. Akwai ‘ya waɗanda suke mubashir, ɗa wanda yake mubashir shi ne ɗanka na cikinka, akwai kuma ɗa biwasu ɗa shi ne ɗan ɗanka da ɗan ‘yarka. Ɗan ɗaya mun ce baya gado, amma kuma amma muharramiya tana tabbata da shi. Kada a ce dan ba a ba shi gado ba ya zamanto ajnabi, a'a, yana nan, yana da wannan alaƙar, to shi ma surkunta za ta tabbata gare shi. Waɗannan guda uku kenan ko? To in kuka haɗa da waccan ayar wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, sai ya zamanto an samu kaso na huɗu na wanda aka haramta muku da surkunta, matan iyaye, matan uba. Matan uba su ma surkanka ne ko? Kamar yadda yake matan ‘ya’ matan ‘ya’ya su ma surkai ne. da uwar mata ita ma suruka ce, da ƴar mata ita ma suruka ce. To waɗannan su ne guda uku da ka haramta, da aka haramta ta nasaba. Wato ka ɗauka, ka ɗauki kanka ka duba asalinka, to matar asalinka, da far'inka jelarka matar ƴaƴanka, sannan ka duba matarka asalinta wacce kenan, da ƙasanta ƴarta suwa muharramai ne. Saboda su ne dangi guda huɗu. Saboda in aka haɗa a kaga an samu guda mata nawa kenan, jinsin mata 18 ko jinsin mata 18, ga bakwai daga nasaba, ga bakwai daga raba'a, ga hudu daga musahara, hudu daga al-musahara. To sannan sai kuma Allah ta'ala ya ce wa anta jima'u bainal ukhtayn, da kuma ku yi jam'i tsakanin ƴan uwa mata su biyu, ku yi haɗa su a matsayin mata tare. Shi ma wannan bai halatta ba. Al-uqtaini sun haɗa al-uqtani shaqiqatani, shaqiqai mata guda biyu wanda suka fito ciki ɗaya, mutum ɗaya aure su a lokaci ɗaya, ko li abbai ko li ummai. Wannan su ma bai haramta, su haramtattu ne ga mutum ya haɗa su. To waɗannan su ne al-muharram, wato mani'ul jam'i kenan. Shi mani'ul jam'i daban yake da sauran mawani'a ɗin, abubuwan da yake hanawa. Shi an hana auren ne tare, amma baya ɗaukan cewar ku wato hukuncin muharramiya ya hau kan ɗaya ƴar uwar. Alal misali ta auri mace, to ƴar uwarta matsawar ita matar ta ka tana nan, to ƴar uwarta shaqiqa ko li abiya ko li ummiya ba za ka auri ta ba. Har sai ka saki ita wadda take gidanka, ta gama idda, sannan sai ka auri ɗaya. Amma ko a cikin iddata ne ba za ka auri ƴar uwarta ba. To yayin da ya zamanto cewa tana tare da mace, ƴar uwarta ba muharramarka ba ce, domin ba haramcinta, domin wato muharramiyar taka ba mu'abbada ba ce, ba ta har abada ba ce, mu'akkata ce, tana da lokaci. Daga zarar lokacin ya wuce za ka iya auren ɗayan. To don haka ba za ta zamanto muharramarka ba, ba za ka iya tafiya da ita ba, ba za ka iya kaɗaituwa da ita ba. ƴar uwar matarka ba muharramarka ba ce, haramun ne dai ka aure ta yayin da matarka take tare da kai, amma ba muharramarka ba ce. Da yawa waɗansu suna yin kuskure ta wannan, su rinƙa ganin ƴan uwan matansu tamkar muharramansu ne, alhali ko ba haka ba ne. Illa ma qad salaf, sai abin da yake ya riga ya wuce. Wato matan da waɗanda suke kafin wannan doka ta sauko, ya zamanto an riga an yi irin wannan auren, to wannan Allah maɗaukakin sarki ya yafe, nasabar za ta tabbata. Yaran da aka haifa a cikin wannan auren ƴaƴa ne na aure sahihi, tunda abu ne wanda yake ya riga ya wuce. Wa an illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafurur rahima, haqiqa Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai yawan jinƙai. Yana daga cikin gafarar tasa shine ya yafe duk abubuwan da aka yi. Illa ma qad salaf, abinda aka ya wuce Allah yake ya yafe. Rahima ko mai jinƙai ne a gare ku, yana daga cikin jinƙan Allah waɗannan hukunce-hukunce da aka zaka. Yanzu ka duba ka gani, idan da kamar a ce ba a tabbatar da muharramiya ta fuskar surkunta ba, mace wani irin takura za ta shiga a ciki? Yanzu kana da mata, kana da sauran ƴaƴa ba daga gare ta ba, a ce ƴaƴanka ba muharramanta ba ne, koyaushe in suka shigo gida sai suna neman ta ɓuya ko kuma ta gyara zani. Kuma koyaushe ƴaƴan suka shigo kana hararar su, saboda kana ganin kan cewar ai watakila abin nan suna ma juna wani kallo tsakaninsu da matarka. Amma yayin da suka zamanto muharramai, hankalinka ma ba zai kawo ba, ko kaɗan su ma hankalinsu ba zai kai wajen wannan ba. Matar ubansu ce, ita kuma tana ganin waɗannan ƴaƴan mijinta ne. Saboda haka wannan sai ya zamanto cewar an kawo sauƙin hulɗa a cikin rayuwar gidajen musulmi, an yalwata wa mace sauƙin hulɗa. Yanda ya zamanto kan cewar idan ta je gidan ƴan uwan ubanta, gidan uban mijinta muharraminta ne. Idan uban mijinta ya shigo gidanta, ko ba mijinta baya nan, uban mijinta muharraminta ne. Haka shi kuma miji idan ya je gidan matarsa, uwarta
muharrama take
ƴaƴanta da suka zo suke yake kula da su yake taso da su tamkar ƴaƴanta ne da cikin ta to duk wannan sai ya zamanto wato ya sanya za a samu tsafta a cikin alaka a cikin gidaje ta fuskar waɗannan duk wannan yana daga cikin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ga al'umma inda aka kawo mana a cikin hukunce-hukunce na shari'a wanda za su tabbatar mana da wato tsare mutunci da tsafta wajen alaka da rashin wato dabbanci wajen alaka sannan kuma a samu yalwa da sauƙin mu'amala da ɗaukewar takura a cikin rayuwarmu wannan duk yana daga cikin rahmar Allah ta'ala ga bayinsa a yanzu nan mun ambaci abubuwan da suke haramta aure malamai sun kasa su kashi-kashi akwai wanda yanzu wannan ayar ta kawo mana jinsi guda hudu akwai mani'un nasab abinda yake hana aure saboda dangantaka ta nasaba muka ambata kashi bakwai na mata akwai mani'un raba'a abinda yake hana aure saboda alaƙar shayarwa sannan akwai mani'ul musahara abinda yake hana aure saboda surkunta sannan akwai mani'ul jam'i abinda yake hana aure saboda an hana taruwa ne wajen auren ba shi auren kowanne akan kansa ba shine a hada mace da ƴar uwarta to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna ya ƙara mana wani abu shine ya haramta a hada mace tare da gwaggwanta ko tare da innata an fahimta a hada mace tare da ƴar uwar mahaifinta zamanto duk matan mutum ɗaya wato in kana da mace to ba za ka je ka auri ƴar uwar mahaifinta ba ko kuma ka je ka auri ƴar ƙaninta ba an fahimta ko ƴar wanta domin in ka auri ƴar wanta ita ta zamanto gwaggwan matar gwaggwan wanda za ka aura kenan to in ka haɗa su bai halatta ba ko kuma ka je ka auri ƴar uwar uwarta ko kana da mace ka je ka auri ƴar ƙanwarta ko ƴaryarta hikimar hanin shine saboda wato a kiyaye zumunci saboda idan aka hada su abinda ake nema na soyayyar juna da kyakkyawar alaka ta zumunci zai zamanto ba zai samu ba saboda kishi ɗabi'ar mata ne in ka hada su suna ƙarƙashin namiji ɗaya dole sai sun yi kishi ko ciki ɗaya suka to in suka zamanto kan cewa za su yi kishi wannan zai ɓata alaka haka zalika inda alaƙar take kusa duk inda alaƙar take kusa shine sai aka ga wato mafsadar da ke cikin ɓata alaƙar ta fi tsanani bisa maslahar a samu auren amma inda alaƙar take da nesa kamar mace da ƴar babbanta shi wannan ya halatta tunda ɓacin zumuncin bai kai na wanda suka fito ciki ɗaya ba yayin da alaƙar ta zamanto nesa tunda gida daban-daban suka taso alaƙar tana nesa ba ta zo kusancin da za ta kai ɓata wannan zumunta ba shi yasa wannan ta halatta za a iya haɗa mace da ƴar babbanta ko da ƴar gwaggwanta amma ba za a haɗa ta da ƴar ɗan uwanta ko ƴar uwarta ko ƴar uwar babbanta ko ƴar uwar gwaggwanta ba na'am zai iya aurenta abin nan duk abin da kaga shari'a ta halatta akwai hikima duk abin da kaga shari'a ta haramta akwai hikima saboda lokaci sai dai ku bari in Allah ya kai mu gobe insha Allah a amsa tambayoyi in bi iznillah wannan mun saboda haka mun zo ma al-muharramat guda hudu sauran za su zo mana a cikin karatunmu na gobe insha Allah shine wato mani'uz zawaj da kuma mani'ur riq da kuma mani'uz zina in Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك